العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikakken godiya da yabo su tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da kaddarawarsa ya nuna mana wannan yammaci na Asabar daren Lahadi 13 ga watan Safar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1444 daidai da 10 ga watan 9 miladiya shekara 2022 ga mu Allah madaukakin sarki cikin ikonsa da kaddarawarsa ya saki hada mu a wannan wuri mai albarka a wannan masallaci na Usman bin Fodi a wannan gari na Wara domin ci gaba da karatu da muke a cikin wannan littafi na Ahkamul Janaiz وبدأها نا العلامة محمد ناصر الدين الباني الله مدوكاكين سركي مسرهما كما يدعى كساني بايان كم ملكة راتوا كان أحكام الجنائز دين تومنشيغا بدا الجنائز دمالا يكاو واندا يبارا بايان كم ملا بايان أكان أحكام الجنائز a wannan bid'ul janaiz mun bayani akan bid'o'in da ake samu wurin mu'amala da gawa kamin rasuwar gawa din amma shiga bayani akan wa'ansu bid'o'i da ake yi bayan rasuwar gawar a karatun mu da gabata mun tsaya ne a namba na 27 yau za mu tashi a namba na 28 muna roƙon Allah madaukakin sarki da ikonsa da kaddarawarsa ya datar da mu da daidai a wurin bayani akan waɗannan bidiyoyin da malam ya kawo kuma ya bayani su kamar yadda muka faɗa za mu tashi ne a bid'a ta 28 malam yace yana daga cikin bid'o'in da ake samu bayan rasuwar mamaci mu'amalar da za a yi da gawa bayan rasuwarsa akwai masu ganin cewa qawlu ba'dhum inna man mata yawmal juma'a aw laylatul juma'a yakunu lahu azabul qabri sa'atan wahida ثم ينقطع عند عنه العذاب ولا يعود الى يوم القيامه wannan ma dai ne daga cikin bidiyoyi da ake samu wayanda wayansu ke kokarin shigo da shi a cikin addini kuma suna ganin cewa abin da suke akai daidai ne ba kuskure bane bale ce qawlu ba'dihim maganan fadan sashi daga cikin su inna man mata yawmal juma'a cewa duk mutumin da ya mutu ranar juma'a aw lailati juma'a ko ya mutu daren juma'a yakunu lahu azabul qabr sa'atan wahida za a yi masa azaba a cikin kabari na sa'a daya akwai wata sa'a daya da za a yi masa azaba a cikin kabari thumma yanqati'a anhu al'azab sanna azaba zata yanki wala ya'udu ila yawm al-qiyama azaba ba zata sake dawo masa ba sai har zuwa ranar kiyama ma'ana da ai masa azaban nan su daya a cikin kabari to shikenan an gama ba za a sake masa azaba ba kuma sai ranar kiyama in ya cincinci azaba din to akwai wa'anda ke kudurta wannan akwai wa'anda ke wannan bayanan to wannan ma bid'a ne daga cikin bid'o'i da ake yadawa malace hakahu Sheikhul Ali al-Qari Sheikhul Ali al-Qari shi ya hikaito shi a cikin littafinsa Sheikhul Fikhul Akbar shahi na 96 ya zo da shi waraddahu kuma yayin raddi akan wannan magana mana yayin raddi ya tabbatar da wannan magana ba maganan ba gaskiya bane cewa duk mutumin da ya mutu ranar juma'a ko ya mutu daren juma'a illa za a yi masa azaba ne a cikin kabari na sa'a ɗaya kawai shikenan azaba za ta yanke ba za ta dawo ba har zuwa ranar kiyama to malam yake cewa ya tsiraito wannan magana ne a cikin wannan littafin Sharhu Fikhul Akbar na Sheikhu Ali al-Qari idan ka dubi shahi na 96 ɗin sa za ka ga wannan magana da kuma raddin da ya yi ma wannan magana bayan ce bayan wannan ma wanzur hadithi tahta al-faqra al-thalitha ka dubi hadisin da malam shi ya kawo a faqra ta sakin layi na uku a mas'ala ta 25 malam ya zo da bayanin da ya sha bamban da wannan bayani da malam ya zo da shi hadisi ne عند منزل الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة باب وان مسلمي دزي متران الجمعة أقدر الجمعة فاتسي الله متوك كن سركيا كاري شرق فتن قبل وان شين حديث عندما يكاو كركشي وان مسألة تأشر الدبيا تكاغا أقويتن كرول أورم مغانا سونا سونا تشيوا دم متمن دي متدار الجمعة أقوين الجمعة za a yi masa azaba ta sa'a daya sannan azaba za ta yanki waccan hadisi kuma da muka karanta a wannan mas'ala ta 25 cewa yake babu wani musulmi da zai mutu a daren juma'a ko a yinin juma'a face sai an kare shi daga azaban kabari ma'ana kwata-kwata azaban kabarin ma ba za ta shafe shi ba saboda wannan mutuwar da yinin juma'a ko ranar juma'a matukar ya mutu da ainihin mai da imani to Allah zai kare shi daga wannan azaba ta kabari kwata-kwata to kaga wanga magana ta sha bamban da waccan magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to saboda haka wanga maganan bid'a ce bata da muhalli a shari'a bata da dalili a shari'a saboda haka bai dace ba malam yace a na 29 yace qawlu akhar ga wata zanci ma yake cewa al-mu'minu al-'asiy yanqati'u anhu al-'azab al-qabr yawm al-jum'a wa laylat al-jum'a wa la ya'udu ila yawm al-qiyama ala yake cewa akwai daga cikin maganganu da ake yi wa'anda ba su da asali a cikin addini cewa al-mu'minu al-'asiy mu'mini wanda yake mai sabon Allah idan ya mutu yanqati'u anhu azab al-qabr azaban kabari za ta yanke masa yawm al-jum'a wa laylat al-jum'a yinin juma'a da daren juma'a wala ya'udu ilayhi ila yawmil qiyama kuma azabun ba za ta sake dawowa ba gare shi har zuwa ranar kiyama to duk wannan ma magana ba ta da asali a cikin addini, babu wani hadisi da ya tabbatar da ainihin da ya tabbatar da haka. Kwata-kwata bid'a ce, ba addini ne yazo da wannan ba, babu wani hadisi da yazo da shi, babu wata aya da ta yi magana akan haka, saboda haka bai dace ba. Da shi yasa idan ka duba a kasa za ka ga malam ya sake kawo wata bayani cewa naqalahu Shaykhul Ali Al-Qari, shi wancan can ne Shaykhul Ali Al-Qari shi ya nakalto wannan magana a cikin wannan littafi nashi Sharh Fiqh Al-Akbar, yazo da wannan magana a shahi na 91, wancan shahi na 96 kamar yadda muka fada, wanga kuma a shahi na 91. Shi ma wagga magana yayi raddin sa kamar yadda ya raddin waccan magana, haka kuma ya sake raddi a wagga magana bi kaulihi, da inda yake cewa innahu batil, wannan batacin magana ne, magana ce wanda ba ta da asali a cikin attini, saboda haka ba gaskiya bane, wannan magana ce ta ƙarya, babu wani nassin da yazo cewa mu'mini wanda yake mai sabon Allah idan ya mutu ya shiga cikin, aka sashi cikin kabari, ma'ana za a ci gaba da masa azaba sai ranar juma'a ko yinin juma'a sai azaba ta yanke, kuma ba za ta dawo ba sai har zuwa ranar kiyama. Malam yake cewa ma'ana Sheikh Ali Al-Qari a cikin littafin sa Shaykhul Fiqh Al-Akbar yake cewa wannan magana ba gaskiya bane, wannan magana ƙarya ce, ba daidai bane akan haka. Har sai ka cewa wa audahu minhu fil butlan, ga ma magana da tafi ta zamowa shirme ma ƙarya ce ma tafi waggama, wace magana ce ita ke ce inda ake cewa inna azabal qabr yurfa'u anil kafir yawm aljuma'a, cewa za a dauke azaban kabari ga wanda yake kafiri, ba ma mumini asi ba, a'a kafiri ma za a dauke masa azaba yawm aljuma'a, ranan juma'a, wa shahrur ramadan, da kuma idan watan ramadan ta zo, da kuma aini bi hurmatin nabi sallallahu alaihi wasallam, saboda alhurma annabi sallallahu alaihi wasallam. Haqahu Shaykhu Aidan wa raddahu, bala yake cewa Shaykhu Ali Al-Qari ya zo da wannan magana a cikin littafin sa Sharh Fiqh Al-Akbar, kuma ya yi raddi akan wannan magana. Bal ma kaji abin da yake cewa wa audahu fil butlan qawl akhar, zancen da abi zamowa ainihin ma almara da shirme da ƙarya ma shine cewa da suke yi, ko da kafiri ne ya mutu za a dauke masa azaba ranar juma'a, za a dauke masa azaba idan watan ramadan ta tsaya. To dukkan waɗannan abubuwan maganganu ne waɗanda ba su da asali a cikin addini. To dukkan abin da yake da alaka da addini kuma aka kawo kuma bai da asali a cikin addini, to kaga wannan ainihin bid'a ce wanda yake bai dace mutane su yarda su yi imani da wannan magana ba, su kudurci wannan magana ba, saboda bai da asali, maganar ba ta da asali a cikin addini. Babu inda Allah ya ce haka nan, babu inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haka nan. Saboda haka wannan maganar batacce ne, duk inda za ka karanta ta, duk inda za ka ji wani ya faɗa, to ka sani dai wannan magana ga asali ma inda shi malam ya zo da ya samo maganar, kuma hatta shi mai magawa wanda ya kaito magana a cikin littafin sa ma inda shi malam ya dauko ya tabbatar da cewa wannan magana ba maganar ƙwarai bace, ba gaskiya bace, ƙarya ce kawai ake yayatawa wanda ba ta da asali a cikin addini. Malam ke cewa abu na 30 daga cikin bidiyoyi da ake samu a wurin mu'amala da gawa bayan ainihin mutuwa, yace al-i'lanu an wafatil mayyit ala al-manabir, aje ai ta sanarwa akan ainihin mai mutuwan wani ya rasu, a buɗe loud speaker ana yi riritawa kamar yadda a karatun mu na ahkamul janaiz ma mun ta bayani akan wannan, cewa wannan ainihin baya da dalili bai dace ba, saboda haka sai inda larura ya kai ba yadda za a yi a sanar da mutane a tara surin jana'izar sai ta haka, kuma shi ai sai ai gurgudun bukata da ake da ita, amma kawai ai ta riritawa ai ta kaza ai ta kaza ai ta kaza, duk waɗannan abubuwan gaba ɗaya kamar yadda muka faɗa a baya bai dace ba, wannan baya da asali a cikin addini. Shi yasa malam ma ya kawo cewa idan ka dubi juz'i na uku shahi na 245 zuwa shahi na 246 na littafin madhal na Ibn Hajj, shi ma ya kawo wannan, kaga azalin maganan ma ba wai ainihin shi malam din ne ya fara kawo ta ba, a'a hatta a wa insulit ta fai ma kamar na Ibn Hajj wannan madhal din ya zo da shi cewa wannan sanarwan ai ta kururuwa sanarwan a wancan lokacin a hau wurin da yafi tsawo inda za a yi fidda sauti sosai sosai, a yanzu kuma shine ai amfani da loud speaker ai ta bayani ana taririta abin. To kaga waɗannan abubuwan duk bai dace ba. Abin da ya kamata shine ai sanarwa ga unguwa, ai sanarwa ga wanda ke kusa cewa wani ya rasu, saboda haka aje ai aje wurin jana'izar sa. Amma ai tariritawa ana dauka sauti, ana abubuwan da ba su da asali a cikin addini, to waɗannan duka abubuwa ne waɗanda ba su dace ba, ya kamata a kiyaye, ya kamata a yi abin da ainihin ya dace, musamman ma a wannan lokaci da muke ciki, lokaci ne wanda yake ga waya, wanda yake duk mutumin da ya rasu aka samu ana iya yadawa ta hanyar waya, ka kira wani, wani ya rasu shi ma ya kira wani, shi ma wacce ya kira wani, shi ma wacce ya kira wani. Bukatar dai da ake bukata shine a samu waɗanda za su zo su yi masa jana'iza. To kaga wannan dai ta hanyar nan zai samu, ba sai an zo ai ta kururuwa ana cewa kaza da kaza da sauransu ba, a'a tunda dai akwai hanyar da za a bi ba sai ai wannan kururuwan ba, kuma addini bai yadda da wannan ba, to wannan kaga bai dace a yi ba. Kila a lokacin da muka karanta, lokacin da muke karatun hakamul jana'iz, lokacin da muka yi bayanin wannan, kila wani zai dauka cewa ai wannan ra'ayin malam ne saboda shi gashi da ga yadda yake. To amma gashi wagga magana ma hatta Ibn Hajj a cikin madhal ya zo da wannan magana, kuma gashi ya bada shahi, ya bada juz'i, juz'i na uku, shahi na 245 zuwa shahi na 246. Idan ka dubi wannan littafi na madhal wanda yake kamar yadda muka sha fada, Ibn Hajj shi ma ainihin dan malikiya ne sosai, saboda haka kaga shi ma ya tabbatar da wannan magana cewa bai dace ba irin wannan kururuwar da ake yi. A bi hanyar da ta dace, ita ce ta hanya ainihin sanarwa ta waya. To kaga kowa zai ji, za a yada cewa wani ya rasu, saboda haka za a yi jana'izar sa lokaci kaza aje. To wannan shi yafi dacewa. Malam yake cewa waraji mas'ala, ka saki komawa a mas'alan wannan littafi na ahkamul jana'iza juz'i amana mas'ala ta 22 fakra ta zayyun, zaka samu malam yayi bayani akan wannan magana a baya, in ka koma zaka same shi akan haka. To kaga shi ma wannan nau'i ne na bid'a wanda bai dace ai ta yi ba, saboda haka a kiyaye wannan, a kula da wannan, a lura da wannan, tunda ga wata hanya da za a bi wurin cimma bukata da ake bukata akan haka. Sai na 31, qauluhum inda ihbari ahdihim bil wafat, fadar da suke lokacin da wanda zai bada labarin cewa wani ya rasu, sai ga ya kara da cewa al-fatihatu ala ruhi fulan, sai kara da wannan jumla cewa al-fatihatu ala ruhi fulan, karanta fatiha a rayuwar wani, ma'ana ya zamo sadaka ko ya zamo fidda'u ga rayuwar wani. To kaga wannan ma shi ma wannan ita ma wannan magana karankanta, ita ma wannan jumla karankanta, ba ta da asali a cikin addini, saboda babu lokacin da aka yi sanarwa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko zamanin sahabbansa wanda aka bada wannan ainihin cewa ai fatiha ga rayuwar wani da ya rasu, wannan babu shi. Malam yace yanzu mas'ala nan ma ka dubi mas'ala ta 24 a wannan littafi na ahkamul jana'iz a baya, duk mun kawo wannan magana, insha Allah na san ba manta ba, duk mun wannan magana cewa bai dace ba, wannan baya daga cikin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, baya daga cikin abinda addini ya zo da shi, saboda haka mafi kyawun shari'a shine shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bi yadda kaga cewa abinda ka kawo ko abinda ka kirkiro a yanzu yana da fa'ida, yana da kyau, amma in dai ya ci karo ba haka aka yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to ya kamata mutane su nisance shi, musamman ma a mas'ala ta abinda ya shafi duk abinda za a ce ma ibada ne. A ka'ida babu magana, babu wanda ke da ta cewa, babu mutum ya ce ainihin bari in kawo kaza saboda na ga yana da kyau, saboda na ga ya dace, saboda na ga yana da fa'ida. A mas'ala ta addu'a ta ainihin ibada babu wannan. Abin da ya shafi ibada saurare za ka yi, me aka ce a yi, me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi, sai ka tsaya nan. Mas'ala ta mu'amala ta abincin ci, ta sauran mu'amala, wannan kowa yana da ikon ya kawo abin da yake ganin yayi masa. Kai in ya kawo, kai baka da ikon ka ce masa abin nan haramun ne, sai in shari'a ta ce abin haramun ne. Wannan ita ka'ida kenan. Duk abin da mutum ya kawo cewa zai ci, zai sha, ga yadda zai zabanta kewarsa da kaza da kaza da sauransu, baka da daman ka ce masa me yasa. A'a, sai in shari'a ta ce abin haramun ne, to a wannan lokacin zai zama haramun. Ba'ana dukkan waɗansu al'adu, mu'amaloli, ba abin da ke zamowa haramun, sai abin da shari'a ta zo ta ce haramun ne. Amma a ɓangaren ibada, to shi ko babu wanda ya isa ya ce za a yi kaza na da kyau, ko kaza za a yi, sai abin da shari'a ta ce za a yi. Wannan ka'idar kenan. Saboda haka sai mu kiyaye waɗannan abubuwan. Shi yasa za ka ga idan ka ce ba a yin kaza, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sallarsa, a aikin hajjinsa, a layyarsa, a ainihin yankan abin sunarsa, a wurin aurensa da sauransu bai kaza ba, sai ya ga mutum saboda shi bai fahimci matsalar ba, sai zai tambaye ka cewa to kazan haramun ne. To wannan kuskure ne, rashin fahimtar matsalar ne. A babi na ainihin ibada, duk abin da aka ce ma ibada ne, ba za ka zo ka tambaye mutum cewa shin abin haramun ne? A'a, abin da ake tambaya shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi. Idan ba su yi ba, to babu maganar cewa haramun ne ko ba haramun ba ne. A'a, babu, ba muhallinsa ba ne, kawai kada a yi kawai. To amma abin da ya shafi mu'amala, al'adu, abin da za a ci, abin da za a sha, to shi ne ake tambayar cewa to kaza haramun ne? Saboda kana da dama ka zo da abin da ka ga dama ka zo da shi, sai ka dubi shari'a, ita kuma shari'a bai za ta ce ma wannan abin. In ta ce abu, in ta shiru ba ta ce kuma shi kenan, ka ci gaba da kayanka. Idan ainihin ta ce kuma haramun ne, shi kenan sai ka bar shi. Wannan shi ne abin da ya kamata mu sani a kan haka. To saboda haka yana daga cikin abinda ba a samu ba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba, ba a samu ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ba irin waɗannan. A zo ba da labari a ce wa wani ya rasu, sai a ce al-fatihatu ala ruhi fulan, duk wannan ba a same shi ba. To saboda haka a daina a bar yin sa. Alhamdulillah, idan irin waɗannan abubuwan amma ana yin su anan, to kila ana yin su ne a boyi, ba a cika fito hili ana irin waɗannan abubuwan ba anan. Saboda haka Allah madaukakin sarki ya taimake mu, ya takaita mana irin waɗannan bid'o'i anan, sai waɗanda ake kuma ya kamata mu yi kokari mu san cewa bid'o'i ne kuma mu nisance su. Allah madaukakin sarki ya taimake mu, ya ba mu ikon nisantin su. Malam sai yake cewa bayan an gama bayani akan bid'o'in da ake samu bayan mamaci ya mutu, kamin a je ga ayi masa wanka, ga waɗannan nau'ukan bid'o'in da muka lissafa su ake samu anan, ko waɗansu a same su anan, waɗansu ma sai dai mu ji labari yanzu, sai dai mu karanta a yanzu, ba mu san su anan ba, ba mu samu labarin su anan ba, amma waɗansu wurare duk ana nan ana yi. To sai bid'o'in da ake samu kuma a wurin ainihin mai ghuslul mayit, bayan wurin wanke mamaci din, wurin wankan gawa, nan ma akwai waɗansu bid'o'i da ake shigowa da su. Ma'ana abubuwan da suke ba su da ainihin da asali a zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma zancen Allah madaukakin sarki. Babu wani sahabi da aka samu ya zo da shi ya aikata wannan abin. To saboda haka wannan, kamar yadda muka sani, kuma yin haka bid'a ne ga duk abin da ya cika waɗannan sharuɗa akan haka. Abu na shi ne abu na 32. Malam yake cewa akwai waɗanda su idan aka zo wanke mamaci, ko kuma inda za a wanke mamaci din, wad'ur ragif, sai a sanya ragif. Ragif shi ne dukkan wani abinci wanda za a tuka, kana iya cewa masa, kana iya cewa biredi, kana iya cewa duk dai wani abu makamancin haka, shi ne ragif. Sai a zo a aje waquzul ma, waquzul ma da kuma ainihin kohi na ruwa a inda za a yi wankan, fi mawdi'il ladhi ghusila fihi almayyit, a inda aka wanke wannan mamacin. Bayan an gama masa wanka, amma kila fita da shi daga wurin, sai a zo a aje wannan ragif din da kuma kohi na ruwa a wurin, ainihin thalatha layali ba'da mauti, kuma za a bar wannan ragif da wannan ainihin kofin ruwan sai sun yi kwana uku a wannan wurin. Su kuma waɗansu nasu al'adan kenan, nasu abin da suke yi kenan. Kuma wannan abubuwan da yasa malam ya kawo cewa matsayin bid'a ne saboda sun yi shi ne a matsayin cewa hakan addini ne, yin haka ibada ce, don inda wata al'ada ce tasu kawai ba shi bude shi cewa addini bane, da malam ma ba zai kawo shi dana a matsayin bid'a ba, da duk abin da yake al'ada ce mutum bai ce addini bane, mutum bai ce in aka yi haka za a samu lada ba, in aka yi haka shi ma kusanci ana kusancin Allah da haka, to wannan ba a lissafin sa a matsayin bid'a. A menene bid'a? Shine abin da aka yi a matsayin mai cewa addini ne. Shi yasa kila in ba yanzu ba a da mutanen mu kuskuren da suke yi idan ana magana cewa bid'a, mutum abin da ke dauka shine kide-kiden da ake yi, idan da an ce bid'a shi abin da ya dauka kenan shine kide-kiden da ake yi. A kidi wannan ainihin sabon Allah ne, ba wani ba bid'a bane, saboda shi ma wanda ya kidin ba yana yi bane saboda me? Saboda a matsayin cewa ibada ne zai samu lada ba, inma kawai shi yana yi ne kawai yana saba wa Allah kawai. To abinda ake cewa dama ainihin bid'a shine abinda mutum zai yi da sunar ibada, da sunan kuma ainihin za a bashi lada akan haka. To wannan ce ibada, to su waɗannan mutane suna yi ne haka, suna sanya wannan ragai, suna sanya wannan kofin ruwa ne a wurin da sunan cewa za su samu lada, wannan ibada ce. Kamar yadda ya zo a cikin madhal a juz'i na uku shahi na 276 abu na 33 iqadus siraj aw al-kindil fi mawdi'il ladhi ghusla fihi al-mayt. Su kuma wa'ansu abin da suke yi ba aje ragai ko aje kofin ruwa suke yi ba, a iqadus siraj sai a kunna fitila a wurin, aw kindil ko a samu wani abu kaman candle haka sai a aje a wurin, fi mawdi'il ladhi ghusla fihi al-mayt, a inda aka wanke wannan mamaci, salata layal shi ma kwana uku, min gurubi shams ila tulu'iha, za a zo da shi tun daga ainihin gurubi shams faduwar rana, za a bar wannan ainihin fitilar ko wannan candle a wurin har lokacin da rana ta hudo, kuma washi gari ke wa inda ba'dhi sashin su ma sab'a layal, su kwana bakwai ma suke aje shi, ba ma kwana uku ba, a kwana bakwai suke barin sa wurin, wa ba'dhum sashin su kuma yazidu ala zalika, suna ma kari akan haka fiye da kwana bakwai sai su aje wannan fitila a wurin a inda aka wanke mamaci, al'ada su ce wannan yanayin su kenan sai a aje shi a wurin da sunan kuma takarrubi zuwa ga Allah, ma'ana ibada. Wa yaf'aluna mithlu, suke aikata irin haka, fi mawdi'il ladhi mata fihi, hatta inda ya mutu ma haka ake, kaga ana yi inda aka yi masa wanka, to inda rayuwarsa ta fita ma nan ma haka abinda ake yi kenan a wurin, sai a zo a kunna wannan fitila sai yayi kwana uku ko sai yayi kwana bakwai ko sai yayi wasu kwanukan ma da suka fi haka. To dukka waɗannan abubuwa ne waɗanda ba su da asali a cikin addini, ba addini bane, saboda haka waɗannan abubuwan duka ainihin bid'o'i ne wanda ake yi, fi mawdi'il ladhi mata fihi, a inda mutum ya mutu, malam yake cewa min ma'ana haka, duba a koma a cikin ainihin madhal ya zo da shi shi ma a wannan juz'i din da wannan shafi din. Sai na 34 dhikrul ghasil dhikran min al-adhkari 'inda kulli 'udwin yaghsiluhu, su kuma wa'ansu al'adan su za a samu irin mai wanka din nan ne, kamar wanda shi al'adan sa dabi'ar sa kenan aikin sa kenan wankan gawa, to shi kuma idan yazo wurin wanke gawan sai ta wa'ansu azkar a wurin wanke gawan, ina ne zai ta wanke azkar din? A duk inda zai wanke wata gaba, zai wanke hannu, zai wanke kai, zai wanke tsagin dama ko tsagin hagu, akwai azkar na daban da zai karanta a lokacin da zai wanke wannan gaba din. To duk wannan ma ba inda shari'a ta zo cewa in za ka yi wankan gawa gaba kaza ga abin da za ka karanta, gaba kaza ga abin da za ka karanta, irin bid'an nan yakan zo ma cikin ainihin alwalla, za ka samu ainihin mai duk gaban gaba daya tun daga farko, tun daga wanke hannu har zuwa wanke kafa, wa'ansu kan kawo wa'ansu azkar na daban wa'anda suke karantawa a wurin. To duk wannan baya da asali a cikin addini. To haka kamar wannan ma lokacin da mutum ya zo wanke gawa zai wanke gaba kaza sai yayi addu'a kaza, zai wanke gaba kaza, kowace gaba tana da addu'a ta musamman da aka kebe mata wanda ake mata lokacin da za a wanke ta. To wannan ma baya da asali a cikin addini, addini bai umurni da haka ba. babu wani hadisi da yazo yake nuna cewa an zaka wanke gaba kaza na mamaci sai ka karanta kaza gaba kaza kuma kaza zaka karanta kaza gaba kaza kuma kaza zaka karanta duk babu shi mallan yake cewa wannan bayanin ma yazo a cikin ainihin madhal na Ibn Hajj wanda ka dubi juz'i na 3 shahi na 329 yazo da wannan magana shi ma ya tabbatar da cewa wannan ba addini bane wannan baya da asali a cikin addini saboda haka bid'a ce abna 35 الجهر بذكر عند غسل الجنازة وتشييعها to wannan kan sashi daga ciki ya so mazuwa nan shine bayyanar da ainihin ana wanke gawa ana azkar ana zikiri ana daga sauti ana zikiri sannan kuma haka lokacin da za a raka gawa sai a raka gawa da ainihin me da zikiri to kaga wa'annan abubuwan sun fara shigowa a nan ko basu shigo a garin gaba sun fara shigowa a Najeriya da yawa don na san akun tukuru lokacin da aka soma wannan to alhamdulillah hatta su waɗanda shugabanni waɗanda ke hannu suka taka mu abun birki suka ce basu aka samu wanda daga cikin su taka mu abun birki ya nuna cewa bai yadda ba ba addini bane ya ga lokacin da aka dauki gawa ana tafiya da gawa sai ana waɗannan ana daga sauti ana zikiri din nan da ake wannan duka Allah yake cewa baya da asali a cikin addini Allah yake cewa ka dubi littafin al-hadi fi sharh at-tariqah al-muhammadiyah zaka samu wannan bayani juz'i na 4 shahi na 22 zaka samu wannan bayani ma'ana yazo da shi kuma ya tabbatar da cewa wannan abun bid'a ne bid'a ne baya da asali a cikin addini abu na 36 shine sadlu sharil maitatu maitati min al min baini sadiha shine mace kenan a wurin mace kenan a san abinda shari'a ta tabbatar shine cewa idan aka zo wankan mace sai a kwance wannan gashin kanta din bayan an kwance gashin kanta sai a yi masa dunkuli uku in aka yi masa dunkuli uku idan irin mai tsawo din nan ne sai a jefa shi baya wannan abinda shari'a ta tabbata kenan to wa'annan a yadda su suke yi za a ainihin dunkule ainihin gashin ne kuma sai a sako shi gaba madadin a sako shi baya sai a sako shi ainihin me sai a sako shi ainihin gaba to kaga an saba mu ainihin shari'a ita shari'a kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci ummul aqiya a lokacin da suke ainihin me wanke diyarsa Zainab yake cewa su yayi kawo cewa su wanke ta so uku ko so biyar ko so bakwai ko dai abin da ya kama da haka yadda dai suka gani to a cikin hadisi ne har yake cewa su dunkula gashin kanta so uku sannan su jefa shi ainihin baya to kaga wannan yake nuna cewa abinda shari'a ta sani abinda shari'a ta yi umarni da shi a irin wannan to idan aka dunkule gashin kashi uku to sai a jefa shi baya ba wai a jeho shi gaba ba to su kuma wannan jeho shi gaba suke yi to kaga ya sabawa abinda shari'a ta zo da shi ya zabawa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyarwa da ainihin sahabbansa ke sa mallan ke cewa unzur hadisul umul atiya fi mas'ala ka dubi hadisi na umul atiya a mas'ala ta 28 za ka ga inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu bayani cewa ga yadda za su yi to kaga kuma sai aka ce a turo shi baya madadin a turo shi a tura shi can gaba a baya sun sai suka ce a turo shi gaba to kaga wannan ya saba ma kaida to ba a yin haka abinda shari'a ta yi in yana yi a dunkule kashi uku sai a tura shi ainihin me a baya to da wannan za mu ja hankalin ainihin ɗan uwa so da yawa za ka ga idan aka je wurin jana'iza musamman ma lokacin da ake wanka so da yawa mutane kan yi ta gaggawa to sani cewa abinda shari'a ta zo da shi shine in mace ce za a zo ne a kwanci wannan ainihin kitson sannan a kulla shi kashi uku sannan in zai jehu baya a jefa shi to ya kake gani idan aka zo wanke gawan mace aka ce sai an kwanci wannan ainihin kitsonta to kaga za a ɗauki lokaci to saboda amma da yawa mutane kan nuna kasawarsu suka nuna rashin hakuri su yi ta dai Allah Allah a dai zo karshenta sai a yi abin ba ma yadda ka'ida ta ce ba sai a yi shi a gaggauce a'a ya kamata a yi shi cikin natsuwa a yi shi yadda shari'a ta ce a yi saboda haka ya kamata mutane su yi hakuri a tabbatar da cewa ana yin komai yadda shari'a ta tsara ba wai a yi ta gaggawa cewa a dai sauri a gama ba a wannan kenan abin da ya shafi bid'o inda ake samu a lokacin wanke gawa, akan samu irin waɗannan bid'o'in wa mafi yawa daga cikin su ne bamu da su ainihin anan, sai waɗanda suka fara shigo muna anan na yawan yin askar daga sauti wurin askar a lokacin da ake wanke gawar ko kuma lokacin da ake rakiyar gawar zuwa makabarta. To waɗannan duka abubuwa ne bid'o'i ne, basu da asali a cikin addini. To sai malam yake cewa na gaba al-kafanu wal khuruj bil janaza, akan samu waɗansu bid'o'i da kuma ke shigowa akan likafani ma da ake yi da kuma fita da ainihin gawar da ake yi, a wurin fita daga gawar daga gidan da aka dauko gawar ko daga ɗakin da aka dauko gawar, akwai waɗansu bid'o'i da ake wadda mu duka nan waɗannan bid'o'in Allah ya kare mu bi zo nan batukun, za mu ji shi kamar yadda malam zai kawo su. Abu na harko ko kuma abu na 37 daga jerin tun daga harko shine naqlul mayit ila amaqin alba'idati li dafnihi inda alquburi salihin, wannan akwai birbishin sa ma ya fara shigowa anan, shine dauki gawa sai an tafiya mai nisa. Abinda yake nufi da wannan ga makabarta waɗanda suke na kusa inda za a binne mamaci, amma sai a yi ta tunanin ai waccan makabartan an fi samun mutanen kirki a ciki, saboda haka mu za mu ɗauki gawanmu zuwa can ne, ba za mu binne shi a wagga na kusa ba. To wannan makusuri shi yasa za a ga hatta mu a nan yanzu da yawa za ka samu mutum ya rasu a asibiti, a general hospital, amma sai a ce dole sai an kawo shi a makabartan gari. To kaga wannan ba shari'a ta ce haka ba. Da yawa mutane na kyaman binne ainihin gawarsu a waccan makabarta na asibiti, sai ga dole sai an dauko shi daga makabartar da yake kusa, amma sai an dauko shi daga can sai an shigo da shi an kawo shi makabartan gari. To kaga wannan duka ba shari'a ta ce ayyuka ba, saboda haka duk wanda ainihin aka yi masa rasuwa ba wani burgewa bane, ba wani tsintsini yayi ba, don ya ce a dauko gawarsa daga can asibiti a dawo da shi nan gari, in aka binne shi can da nan duka ainihin ɗaya ne a wurin Allah maɗaukakin sarki, saboda ya tabbata da can wanda ya gawa makabarta ne nawa na musulmai. To kaga shikenan babu wani uzuri, babu wani dalili, bar ma abin da aka yi saba ma ainihin ka'ida je ta shari'a na ce a dauki gawa a kai shi nisa, ba madadin abin ne shi inda ainihin ya rasu a kai shi wani wuri mai nisa, alhali kuma ga makabarta na kusa sai a kai shi wani wuri can mai nisa, kuma babu wani uzuri, kuma babu wani dalili, kuma babu wani abin da zai sa a yi haka. To saboda haka wannan bai yi ba, to shine malam yake cewa yana daga cikin bid'a dauka ainihin gawa zuwa wuri mai nisa, tunanin cewa waccan makabartan mai nisa nan ne ake samun ainihin bayin Allah na kwarai a ciki. Ga ahlul baiti sai kawo misalin kamar yadda ƴan shi'a suke yi, kamar su ce a can ne makabartar ahlul bait, saboda haka sai an kai shi can, wana huwihim da makamancin su. To dukkan waɗannan abubuwan ba shari'a bane, shari'a ba ta kayyade maka cewa ka je ka binne mamacinka a wani makabarta na musamman saboda ainihin mutanen kirki na wurin, saboda nan ake samun mutanen kirki, alhali ga waɗansu makabarta na musulmai kuma wanda ka wuce kamin ka kai can din, to bai dace ba. A'a, makabartar da tafi kusa da kai nan ne ya kamata a binne, matukan dai babu wani dalili, babu wani uzurin da zai hana a binne shi a wurin, to a binne shi a wurin shine abin da shari'a ta tanada, shine abin da yafi kyau. Abu na 38 wanda shi ma baya da asali a cikin addini, qawlu ba'dihim, fadan sashi daga cikin su cewa innal mauta yatafakharuna fil quburihim bi aqfanin wa hasinha wa yu'alliluna zalika bi anna man kana fi min al mauta fi qafnihim dina'a yu'ayyirunahu bi zalika. Sa fadan mu akwai wa'ansu wa'anda suke cewa innal mauta, cewa matattu, yatafakharuna fi quburihim, suna alfahari a cikin kaburukansu, bil aqfan, da ainihin likafanin su, saboda haka ainihin me wa husniha, da kuma ainihin kyawun likafanin, cewa suna alfahari da junansu. ma wani wanga mamacin yace ka na wuli kafani yayi kyau, wancan mamacin yace na wancan nashi kafani yayi kyau, yafi kyau. Akwai masu wannan akida, akwai masu fadan wannan magana. Wa yu'alliluna bizalika, suna kawo cewa dalilin haka bi anna man kana minal mauta fi kafanihi dana'a, cewa duk wanda ainihin mamacin da yake likafanin sa likafani ne irin na yakubayi, ba mai tsada bane, ba mai kyau bane sosai, yu'ayyirunahu bizalika, za a aibata shi da akan haka. Sauran matattun kenan za su aibata shi ko abinda suke fada kenan, cewa wa'ancan matattun wa'anda aka kawo musu likafanin 100,000, 30,000 menene za su aibata shi, za su ce kai talaka ne, ɗan uwanka ba sa son ka. To kaga da jin wannan magana kai ka san rayuwa irin na barza, kai ka san wannan almara ne a ce irin waɗanda abubuwan ya faru a can a wannan wuri. To saboda haka wannan yana daga cikin bid'a da ake kawowa, yana daga cikin maganganun da ba su da asali a cikin addini. Malam yake cewa mai madhal Ibn Hajji ya zo da shi a cikin littafin sa juz'i na 3 shahi na 277 nan, idan ka duba a kasa sai malam ya ƙara bayani akan haka. Malam ya ce kultu, sai na ce dangane da wannan magana da suka yi, ruwaya shay'in min haza, an ruwaito wani abu na abin da ya shafi haka, fi ba'dil ahadisi da'ifa, amma kasancewa hadisin da'ifi ne, hadisai da'ifai ne waɗanda aka ruwaito dangane da haka. A ƙa'idodin da malam ya kawo wurin tsara waɗanda bid'o'in, dama ya nuna maka cewa yana daga cikin abin da zai kawo a matsayin bid'a shine abin da aka karfafe shi da nassi wanda yake mai rauni. Ko da an zo masa da nassin ya kasance maudu'i ne ko kuma ainihin da'ifi ne, to wannan ma bid'a ne, tunda baya da ainihin mai nassi, ingantaccen nassin da ya tabbatar da shi. To shine ya ce wannan magana da suke yi cewa matattu suna alfahari da likafa ne a cikin kaburrukansu, ya ce akwai wani abin da aka ruwaito da yake da alaka da wannan da ya kama da haka, amma hadisan da aka ruwaito don gani da waɗannan abubuwan duka ainihin da ifai ne. Malam sai yake cewa wa aqrabuha ila huna, bare mafi kusansa da wannan shine hadisu Jabir, shine hadisin da aka ruwaito na Jabir inda yake cewa aksinu kafanal mautakum, ku kyautata likafanin matattunku, ku yi musu likafani mai kyau, fa innahum yatabahuna, saboda su za su yi ta alfahari da za su ta takama da shi, wa yatazawaruna, kuma za su yi ta ziyaran juna biha da ita, fi kuburihim, a cikin kaburukansu. Malam yace rawahu Dailami, Imamu Dailami ya ruwaito shi, wa fi sanadihi jama'atun, malam yake cewa a cikin sanad din wannan hadisin akwai waɗansu jama'a, akwai waɗansu mutane, lam a'rifhum, ban ma san su ba, ma'ana duk binciken da yayi ya bi tarjaman ainihin sanad bai ma san su ko su waye su ba, malaman hadisai, malaman mustalihul hadis basu ma kawo bayanin su ba. To da jin cewa ko basu kawo bayanin su ba, to shikenan an samu matsala ke. Saboda duk wani hadisi da ka sani dukkan ainihin sanad ɗinsa, sai ka samu malamai sun yi bayani akan wane dake cikin hadisi kaza, wane ne, ga inda yake, ga inda aka haife shi, ga inda ya tashi, ga matsayinsa, ga illarsa, suka dai menene da sauransu, duk sai da aka bani duk hadisin da ka sani. To idan aka zo aka samu a cikin hadisi an samu wani sanad ko an samu waɗansu mutane a ciki wanda duk malaman hadisai ba su ainihin magana a kansu ba, to waɗannan sun zama majhulai kenan, saboda haka ba a maganarsu. Wa binahwihi hadithani, malam yake cewa irinsa ma akwai waɗansu hadisai biyu akhara ne waɗanda suka zo dangane da haka. Malam yake cewa zakarahuma Ibn Jawzi ya kawo waɗannan hadisin a cikin littafinsa wanda ya samu suna Al-Mawdu'at. To kaga shi Ibn Jawzi ma da zai kawo waɗannan hadisan bi sai a cikin littafinsa Al-Mawdu'at. Kamar yadda muka sani kuma hadisin da ake cewa mawdu', hadisin da aka tabbatar da cewa ƙarya ne aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗi wannan hadisin ba. To akwai malamai sukan kawo irin sukan wallafa littattafai waɗanda kawo hadisai da dukkan hadisan da ke ciki ainihin mai ba hadisin gaskiya ba ne, hadisai ne na ƙarya, mawdu'ai ne. To Ibn Jawzi ya zo da ya wallafa littafi irin haka, to ya zo da waɗannan hadisin guda biyu da suke da alkama da wannan, ya zo da waɗannan hadisan a cikin wannan littafin Al-Mawdu'a. wa ta'kubuhu Suyuti, Imam Suyuti shi ma ya biyo bayan sa akan haka a cikin littafin sa wanda ake cewa Al-Ali, shi ma yazo da shi, yazo da wa'annan hadisan guda biyu, ya tabbatar da cewa hadisan madu'ai ne a littafin wannan Al-Ali juz'i na biyu shahi na 234 bima la yujida, ya bayani wanda babu wani ainihin wani sakamako ko wani amfani ainihin a ciki. Wannan kenan. Saboda haka kwata-kwata bayanin cewa ainihin matattukan alfahari da likafanin su a cikin kaburukan su, na'am, hadisai sun zo da haka, amma hadisan duka gaba ɗaya babu ingantaccen hadisi a ciki. Dukkan hadisai ne imma maudu'ai ko kuma hadisai imma da ifai ne ainihin gaba ɗaya, babu ingantaccen hadisi a ciki. Ko lokaci yayi ne? Lokaci yayi, amma ya wuce. A to, abinda muka faɗa daidai, Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon kiyayewa kuskuren da muka yi, kuma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yafi mana. Allah maɗaukakin sarki waɗanda suka ga mu gidan gaskiya musulmai daga cikin su, Allah ya ji kan su, Allah ya rahance su, Allah ya sa sun huta. Mu kuma da muka saurara, ya Allah, muna roƙon ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe, ka sa mu cika da imani, ka sa aljanna ta zama makoma gare mu. Wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.